والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي إني لن إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة منها أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية ومنها أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين فهو الذي يخلق ذلك وييسره فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان بخلاف القدرية والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره ومنها أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم كما قال قتادة إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم لحاجته إليهم ولا ينهاهم عن أما نهاهم عنه بخلا عليهم بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلا عليه وهذا أيضا ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون حكمته ورحمته ويقولون إنه لم يعمر العباد إلا بخير ينفعهم ولم ينههم إلا عن شر يضرهم بخلاف المجبرة الذين يقولون إنه قد يأمرهم بما يضرهم وينفعهم أما ينفعهم وينههم عما ينفعهم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما ينهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى هدوء وانا يمتشين رانا اللي تنم شاء ترى وشرنكم أشرن دوة المحرم هجرة من زوصة الله عليه وسلم دبو إيه لديه دا أشرن دا ترى wanda kuma shi ne da 28 ko ga watan daya shekarar miladiya ta 2008 a wannan darasi namu na mako cikin littafin ka'idatul dalila fi tawassul wal wasila wallafar jimin malamin nan Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al Harrani al Dimashqi wanda ya rasu hijira manzo sallallahu alaihi wa sallam tana 728 wannan kuma shi ne darasin mu na 30 من ذا إذا ما لديك سوى في الحديث الصحيح الإلهي يازوش كن حديث صحيح الحديث الإلهي وسواندا رواية سيدة ألا مدوخة سنسلتي سينة واندا أكا في سنة الحديث القدسي حديث القدسي فيما ما كان معناه ولفظه من الله سبحانه وتعالى أتو الحديث الذي يكون معناه ولفظه تابعنا أبن دا يوتي شهر باكنا جماعة سوى حديث القدسي فيما وانت معناتا لك الله أما لفظنسا لك من ذلك الله صلى الله معناتا لك الله لفظنسا لك من ذلك الله صلى الله عليه وسلم wannan shine abin da galibi wasu littattafai suke faɗa sun tashi ta'arifin menene hadisul kursi amma magana mafi inganci hadisul kursi shi ma lafazin sa daga Allah ne to abin da Allah ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba qur'ani ba da lafazin da ma'anar duk daga Allah ne inda shi ma wahayi ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana jingina shi ne zuwa ga Allah kai tsaye yace Allah ya ce to me zai sa ka ce lafazin annabi ne yake kintsuro shi ma'anar kawai yake karba me zai hana ya karbi lafazin da ma'ana wanda shi ne al-aslu shi ne asali sai Jibril ya zo ya karanta masa ga abin da Allah yake faɗa to dan da idan ya tashi karantarwa shi zai canza lafazin babu hujja da za ta sa ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza lafazin bambancin hadisul kursi da al-qur'ani shi al-qur'ani an bautar da mu ta hanyar karatunsa tilawarsa wato zaka dau alqur'ani kawai kai ta karantawa wannan shi kadai bauta ne koda baka fahimtar abin da alqur'ani yake faɗa in ka karanta kana da lada duk da cewa wanda yake karantawa yana fahimta zai fika zai dara ka a lada saboda shi ya zo da wani abu da Allah madaukakin sarki ya umarni a yi shine tadabburi na alqur'ani wanda baya gane abin da yake karantawa zai tadabburi ba zai tintintini a cikin abin da yake karantawa ba saboda haka shi ya wanda yake karantawa yana fahimta ya dara wanda yake karantawa baya fahimta amma dukkanin su suna bautawa Allah da wannan karatun kuma kowane harafi daya da za su karanta suna da lada goma kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ambata to bambancin alqur'ani da hadisul kursi ta wannan nahiya shine shi alqur'ani ana bautawa Allah ta hanyar karanta shi kawai hadisul kursi ba ka zauna kawai kana karanta kursi kamar kana tilawa alqur'ani ba a yin wannan sannan nariya ta biyu shi hadisul kursi a shi alqur'ani Allah ya alkawarin zai tsare Allah ya alkawarin zai tsare alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce shi ya saukar da alqur'ani kuma shi ne zai tsare wannan kariya da Allah ya ce zai ba alqur'ani bai yi alkawari kai tsaye cewa hadisi zai ba shi wannan kariyar ba saboda haka ne ake samun wasu na jigilar hadisai na ƙarya suna jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sawa'un a cikin hadisin da yake riwaya ce daga annabi ko hadisin da yake riwaya ce daga annabi shi kuma daga ubangiji wato hadisul kursi to hadisai Allah madaukakin sarki ya samar da wata al'umma ta sama da mai waɗanda su ne suke tsayawa su ta aiki ba ji ba gani ba dare ba rana wajen su ga sun rairaye hadisan sun fitar da na gaskiya sun kuma bayyana waɗanda suke ba na gaskiya ba Allah ya samar da irin wannan malamin a kowane zamani a kowane ƙarni a kowane gari suna irin wannan aiki ba yadda za a ce duniya gaba ɗaya ta rasa waɗannan malaman duka sukan iya zuwa su yanke amma za su samu kuma a wani lokaci duniya ba za ta yi ta zama babu su ba ko da yaushe to shi hadisi ta wannan nahiya ne Allah madaukakin sarki yake ba shi tsaro yake ba shi kariya ta hanyar samar da waɗanda za su yi masa gadin alqur'ani kuma Allah ne ya dauki nauyin tsare shi da kansa to sannan kuma shi alqur'ani a karan kansa mu'jiza ne to mu'jiza ce sabana hadisul kursi ba mu'jiza ba ce alqur'ani mu'jiza ne sai haka dan haka ne ba wanda yake sai kawo ko da aya ɗaya ko rabin aya ta alqur'ani da sai daidai da ta alqur'ani amma hadisul kursi akwai na ƙarya na suna nan da yawa kusan ma mafiya yawancin hadisan da ake kira a alhadisul kursiya su ne wanda ba su inganta ɗin ba mafiya yawan su ne wanda ba su inganta ba saboda haka shi babu al-i'jaz babu maganar mu'jiza a cikin hadisul kursi sabana alqur'ani waɗannan duk nahiyoyi ne da hadisul kursi ya sha bamban da alqur'ani haka nan nahiya ta hudu da suka sha bamban a alqur'ani ana karanta shi a sallah amma hadisul kursi ba za ka karanta ka shiga za ka yi sallah ka yi kabbara ka yi fatiha ka kama kawai ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ba za ka yi wannan ba to ka ba a sallah da hadisul kursi to wannan cikin irin bambance-bambance da malamai suka faɗa na hadisul kursi da ke tsakaninsa da alqur'ani amma abinda ake cewa shi lafazinsa daga manzon Allah ne wannan babu hujja babu dalili abinda yasa akwai kaƙida ta al-ash'a'ira wanda suke
ba ta dingina wa Allah magana kai tsaye ko maganar Ubangiji ba ta tabbatar mata da sauti da harafi, suna cewa kawai al-kalamun nafsi ko ma yaqumu fi nafs shine abinda zaka kira zancen Allah. To wannan aqida ita ce ta jawo har aka samu tawilin kore lafazin hadisin kursi daga Ubangiji madaukakin sarki. Dalilin wannan aqida ta sha'ira wanda ba ta tabbatar da wa Allah kalam bi sauti wal harfi kamar yadda ahli sunna suke yi. Ta hanyar mala'ika ai duk wahayi ta hanyar mala'ika. Wa fil hadith as-sahih ila bi ya ibadi innakum lan tablughu barri fatadurruni wa lan tablughu nafsi fatanfa'uni. Allah yana cewa ya ku bayina lalle ku ba ku isa ku cutar da ni ba ban da kana haka. Wannan hadisi a cikin Al-Bukhari ya rawaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da cikin sahih Muslim. Shine hadisi da Imam Ahmad ya ce wa da wani hadisi da ya kai wannan hadisi da ya sa malamai a zamanin da suke tattaki da gari zuwa gari dan kawai su ji wannan hadisin. Hadisi ne babba kwarai da gaske. Ibnu Taymiyyah ya yi masa sharhi mai sadin gaske shi wannan hadisin Ali Shab isnadin sa gaba ɗaya duk mutanen Sham a cikin ina jin a cikin littafin Al-Azkar Nawawi
ya rufe da wannan hadisin wanda ya ruwayata daga malaminsa
har zuwa kan Abu Dharr al-Ghifari wanda kuma dukkaninsu mutanen Sham ne, mutanen Dimashq. To wannan hadisi ne babba mai matsayi kwarai da gaske a gurin malamai. Hadisin Abu Dharr al-Ghifari yana nan cikin al-Arba'un an-Nawawiyya. Allah madaukakin sarki ke cewa ya ibadi ya ku bayina innakum lan tablughu darri ba ku isa ku cutar da ni ba. fatadurruni ballantana ba ku cutar da ni walan tablughu nafsi fatanfa'uni kuma ba ku isa ku amfane ni ba ballantana ba ku amfane ni din. Ya ibadi ya ku bayina innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari ku kuna yin kuskure dare da rana. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an ni kuma ina gafarta zunubai gaba daya wala ubali kuma ban damu ba. Fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafara ta sai in gafarta muku. Ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da dai a ce mutananku na farko da mutananku na ƙarshe wa insakum wa jinnakum da mutananku da aljannunku kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum za su zama bisa mafi fajir zuciyar mafi fajirci daga cikinku ma na kasa zalika min mulki shay'an wannan ba zai tauye wani abu daga cikin mulki na ba. Ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum da dai na farkonku wa akhirakum da na ƙarshenku wa insakum da mutananku wa jinnakum da aljannunku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum za su zama abita bas zuciya ta mafi tsoron ɗaya daga cikinku ma za da zalika fi mulki shay'an wannan ba zai ƙara wa mulki na wani abu ba. Ya ibadi ya ku bayina da wannan awwalakum wa akhirakum da dai na farkonku da na ƙarshenku wa insakum wa jinnakum da mutananku da aljannunku kamu fi sa'idin wahidin za su tsaya a fili guda ɗaya akan tudu guda ɗaya fata'aluni su roƙe ni fa a faita kulla insanin minhum mas'alatahu in bawa kowane ɗaya daga cikinsu abin da ya roƙa ma na kasa zalika mimma indi babu abin da zai tawaya wannan ba zai tauye wani abu daga cikin abin da nake da shi ba illa kama yanqutul misr yatu idza udkhila al-bahr sai kamar yanda allura za ta tauye abin da za ta tauye idan aka shigar da ita cikin teku. Wannan hadisi kamar yadda kuka ji Allah madaukakin sarki yana magana da bayinsa ne gaba daya duk bayinsa na sama da na sasa mutum da aljani ce ya ku bayina ba za ku isa ku cutar da ni ba. Saboda haka Allah madaukakin sarki baya tsoron cutar kowa. Ibnu Taymiyyah yana magana akan waɗanda suke kiyasin Allah madaukakin sarki da wani mahaluki. Dan adam wanda kake mu'amala da shi a matsayinsa na dan adam kana yi masa wani abu ne wanda kake tsammanin yana amfana da shi ko kuma kana ije masa wata cuta ce da yake tsoro ko yake fargaba wato zaka ba shi kariya daga wani abin da yake tsoro. Wannan shine mu'amalar ka da shi. Don haka abin da duk kake yi masa kake sauraron ka za sakamako daga bangaren sa saboda zai amfana da kai ta hanyar ka yi masa abinda zai ji dadi, ka biya masa bukatunsa, ko ta hanyar wani abinda yake fargaba ka zama masa ka yi masa maganinsa. To dan haka duk sanda kake yin abin nan kana tsammanin kai kuma zaka ga abinda kai ma zai faranta maka rai. Shi yasa idan baka gani ba ka kan yi korafi, shi duk abin nan da nake yi mawa ne, duk zaman da muka yi da wani nayi masa kaza nayi masa kaza, ka shiga yi masa gorace-gorace akan abin da kai masa. To wannan ita ce mu'amalar mutum da mutum, ita ce mu'amalar mahaluki da mahaluki. To wannan ta sha bamban da mu'amalar mu da Ubangiji. Babu wani abin da muke yi wa Ubangiji wanda shi zai amfana da shi, ko kuma babu wani abin da za mu yi don mu kare Ubangiji daga wata cuta wanda idan ba mu yi ba zai cutu. Babu wannan. A ce kaga babu abin da za ka iya cewa kana bin Ubangiji ba shi a kansa, ballantana ka ce abu kaza da nayi dole ne in samu kaza. A ce duk abin da za ka roƙi Allah da shi na ayyukanka da kai na kirki, wannan abin da zai biya maka buƙatar ka da shi falala ce daga ɓangarensa, falala ce maka, ba wai dan ka bi shi ba shi bane. To waɗanda suke kiyasin Ubangiji da mahaluki cewa na makusancin Allah ne, don haka ba za mu yi kamun kafa da shi, shi kuma Ubangiji ganin wannan zai sa yi mana kaza. Kaga kamar suna kiyasta Ubangiji da mahaluki kan cewa shi ma wannan da ya kasance wata makusancinsa Allah yana amfana da shi, don haka ba zai so ya bakanta masa ba, ba zai so ya abin da ba zai ji daɗi ba. To shi ne Ibn Taymiyyah yake kawo mana hujjoji tun a wancan satin ya fara, wanda Allah madaukakin sarki yake nuna ayyukan duk da muke yi muna yi shi ne don kanmu. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha, in wanda duk yayi aikin kirki don kansa, wanda yayi mara kirki ma don kansa yayi. Wa ma rabbuka bi zallamin lil abid, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ganiyyun hamid, in kuka kafirta ku da wanda suke duniya gaba daya, to ku sani Allah madaukakin sarki mawadaci ne wanda ake godewa. Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri innahum lan yadhurru Allaha shay'a, wadanda suke gaggawa cikin kafirci kada su bata maka rai, kada su sa ranka ya baci, ba za su iya cutar da Allah komai ba. To shi ne ya kawo wannan hadisi don ya kara tabbatar da wadancan ayoyi da ya kawo a baya, cewa Allah madaukakin sarki ba shi ne yake amfana daga ayyukanmu na ibada ba, kamar yadda ba ma iya cutar da Ubangiji komai. Annan Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku bayina ba ku isa ku cutar da ni ba, ballantana ma har ku cutar da ni, ba ku isa ku amfanar da ni ba, ballantana ku amfanar da ni. Yace ya ibadi innakum tukhtiuna bil layli wan nahari, ku kuna kuskure dare da rana, dare da rana kuna fada cikin kuskure. Wannan bai fada ba wancan zai fada, wancan bai fada ba wancan zai fada, kullum cikin yiwa Allah madaukakin sarki kuskure ake, shi kuma kullum cikin gafarta zunubai yake. Saboda duk lokacin da ka fada cikin kuskure ka nemi gafarar Ubangiji zai gafarta maka, duk lokacin da bawa ya san wannan to ba zai taba tabewa ba, ya fahimci cewa Allah madaukakin sarki mai gafarta zunubai, mai gafarta zunubai ne. Duk sanda wani abu ya same ka ka ruga zuwa ga Ubangijinka ka nemi mafaka a wajensa, to wannan aqida ita ce za ta sa mutum ya zauna ya samu rayuwa a cikin kwanciyar hankali ba tare da damuwa ba, ba tare da damuwa ba. Ubangiji shi ne ake zuwa a fake abunsa, shi za ka yi wa laifi kuma gunki za ka je ka fake tsakanin dan adam, in kai masa laifi sai ka gudu ka fake gurin wani, amma Ubangiji sanda kai masa laifi kuma gurinsa ne za ka je ka boye ka nemi mafaka. La man ja minka la man ja wa la man ja minka illa ilaika, babu matsira babu mafaka daga waje daga gare ka sai zuwa gare ka. Wa ala alladhina kullifu hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahabat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi, saboda haka Ubangiji shike da wannan, shine wanda zaka yi wa laifi kuma ka koma ka sake a wajenka. To idan bawa ya fahimci wannan to zai samu kwanciyar hankali, zai samu nutsuwa a zuciya. Ana absuru saboda duk zunuban da kake kai za su cuta ba, shi ba zai cutu ba, don haka zai iya gafarta maka. Ya hana ka kai abin ne domin kai ne za ka kwaro, shi yasa yake kada ka yi. Lokacin da ka yi ka saba masa, amma ba wai don shi zai cutu da abin da kai na laifi ba. Don haka in ka nemi gafara ka sai gafarta maka. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, da ake na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, za su zama zuciyarsu irin zuciyar mafi fajircin mutum daga cikinku, wato duk mutane su zama fajirai, kuma fajiran ma na ƙarshe, a ce duk mutane zuciyarsu za ta zama irin zuciyar Iblis, wannan ba zai cutar da Allah komai ba. Kowa zai zama Iblis ɗin kansa, mai zaman kansa, wannan ba zai rage Allah da komai ba. Ma'ana kasa zalika min mulki shay'a, wannan ba zai tauye wani abu daga cikin mulki na ba, mulkin Ubangiji ba zai girgiza ba. To yanzu da a ce ba za mu ce ma rabin mutanen Kano ba, a ce ɗaya bisa uku na mutanen Kano za su yi wa gwamnatin Kano tawaye, to suna bore ai ka san wanda zai girgiza gwamnatin, kai ko wata unguwa ce aka ce ta balle za ta girgiza gwamnati, to sabanin Ubangiji duk ku balle, wannan ba zai cutar da shi komai ba, mulkin sa yana nan daren dadan ba zai girgiza ba. Amma za ka samu mulkin dan adam mutum ɗaya ne zai balle, duk sai ka ga abin nan hankali ya tashi, mutum ɗaya daga cikin gwamnati ya ce baya yi zai gana ta lallashin sa, shi ma kuma yana jin cewa wata kusa ce a tafiya, sai ya saba razana. To Allah ya fi ƙarfin wannan, sai ma na kasa zalika sai su za ku zama zuciyar ku a irin zuciyar mafi fajircin ɗaya daga cikin ku, ka kaddara waye mafi fajirci ka ce Iblis, sai ku kowa fajirci, to da kowa zuciyar za ta zama ta Iblis, Ubangiji ya ce wannan ba zai tauye komai daga cikin mulkin sa ba. Sai ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, da na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku, kanu ala asqa qalbi rajulin wahidin minkum, za su zama zuciyar su kamar zuciyar mafi tsoron ɗaya daga cikinku, mafi tsoron Allah daga cikinku, a ce kaddara duk zukatanmu za ta zama kamar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine asqa rajulin, mafi tsoron Allah da Allah ya taba halitta a duniya shine manzon sallallahu alaihi wasallam, sai duk zuciyar kowa za ta zama kamar zuciyar manzon Allah. Allah ce ba za da zalika fi mulki shay'a, wannan ba abinda zai kara cikin mulki na, waye da irin wannan mulki babu. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum, ya ku bayina da na farkon ku da na ƙarshen ku, wa in sakum wajhinakum, mutanen ku da aljanun ku, qamu fi sa'idin wahidin, za su tsaya a kan tudu daya, fili daya, farfajiya guda daya, kowa ya daga hannu, fasaluni, kowa ya daga hannu ya roki Allah buƙatarsa, buƙatu daban-daban, sai fa a mai kulla insanin min umar tsalata, kowa kuma in ba shi abin da ya roƙa, sai ma na kasa zalika min ma in bi, wannan ba zai tauye wani abu daga abin da yake a taskata ba, ma in da kun yanfat ko ma in da Allah ba, abin da yake wajen Ubangiji baya ƙarewa, baya ƙarewa, sai yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake faɗar abincin abin nan ƴaƴan itatuwan gidan aljanna, kamar yadda Allah ya sifanta su, wa fasihatin kasiratin la maqtu'atin wala mamnu'a, la maqtu'atin ba wata za ta yanke ba, kayan marmari na aljanna ba za su yanke ba, za su ƙare ba, ke cewa lokacin da ya tsaya a sallah aka ga ya kai tafka, da bayan sahabbai suke cewa ya rasulullahi mun ga kayi wani abu a sallah da ba mu saba ganin kayi ba, yace an nuna min ƴaƴan itatuwan gidan aljanna na kai tura, da na turo muku wata hantsa daga cikin inabin aljanna, sau da waɗanda suke sama da ƙasa za su ci wannan abin, kuma har alƙiyama ba zai kare ba, kowa zai zo ce bai, kowa zai zo ce bai, to kaga abin da yake gurin Ubangiji baya kare ba, baya kare ba. Akwai wata kissar bawan Allah da ake bayarwa ya yi mafarki, kamar yadda Ibn Rajab ya kawo ta, ya yi mafarki bayan ya rasu ya kai mafarki a gaishe, aka ce yaya wani kake, ce ai an jefa mu aljanna, kuma tun da na mutu din nan abinda muke ci bai wuce rabin dan tsako ba har yanzu, ko shekara da shekaru da bazan ta duniya, amma har yanzu rabin dan tsako ci, to Allah ya ce ba zai ba kowa bukatarsa, kuma wannan ba zai rage komai daga tafkarsa ba. Lokacin da za mu tsaya a guri guda, kowa yana roƙon Allah, kowa da irin bukatarsa, bata ba iri ɗaya bace, wani dukiya yake so, wani baki yake so a biya masa, wani mulki yake so, wani aure yake nema, wani ilimi yake nema, wani shura yake nema, kowa da abin da yake so, wani ba shi da lafiya yana son ya samu lafiya ne, wani ƴaƴa yake nema, kowa yana da bukatarsa, to sannan a ce duniya gaba daya da na farko da na karshe har zuwa tafi kiyama mutum da aljan yaran ruka nawa za a tara a gurin yare daban-daban kowa kuma da yaransa zai roka kai ke da Hausa wani da Igbo wani da Larabci wani da Turkanci wani da China to Ubangiji duk yana jin yaran da kowa yake magana da shi kuma a lokaci guda kowa yana faɗar abin da yake faɗa ka duba abin da zai baka surar wannan abin da tare ranar Arfa da mutane za su zo daga duniya daga ko'ina yarurruka daban-daban kuma kowa yana roƙon Allah da yaransa duk da cewa munan mutanen Najeriya ana cutar mu gaskiya musamman 'yan bid'a maimakon a baka ka roƙi buƙatar ka sai wani ya dinga tarar numfashinka sai zo da wani littafi na wani mutum wanda ya rubuta buƙatunsa shi wancan mutumin sai a zo a buɗe a ce kawai ana gaya maka kana maimaitawa ɗan uwa waɗanda suke tafiya sun ala suna suna ta ƙoƙarin yaƙar wannan dan ana cutar alhaji ka zo gurin da ake so kowa ya faɗi buƙatarsa da Ubangiji yana shela waye yake neman abu kaza a bashi wani kawai ya zo ya tare numfashinka ya ana ka sakewa yana karanta maka abin da baka san ba me yake roƙa maka ba kai kuma kana bin shi yana faɗa kana bin shi maimakon a baka dama kai addu'ar da kake so ta alkhairi kai ma wanda kake so ya hana ka wani can da ya rubuta addu'a shekara da shekaru kuma ya rubuta ne abin nan dogaro da shi bukatunsa shi kai san bukatun ba zai iya hada bukatun duk duniya a dinta take ba iya ba kuma dan lokacin da ake da shi duk ba da za a samu wani ce shi zai rubuce duk bukatun duniya a goyi guda dan lokacin da ake da shi duk bai kai abin nan ba sannan kuma ita addu'a ana san lokacin da kake addu'a san me kake roƙo ba kawai ka dinga maimaita kamar a kusa ka dinga faɗar abin da baka san me kake faɗa ba wataƙila kai ba wannan bane wani hamshakin mai kuɗi kaji kana roƙa masa kuɗi shi ba wannan ne shi yanzu kuɗin sai yake shi yanzu wani abu da bai yi ba wani ba ya da lafiya me zai da kuɗi ba ya da lafiya yana buƙatar lafiya ne a ba shi lafiyar kawai ta ci kowa da irin buƙatunsa saboda haka wani kuma gaba ɗaya shi lafiya kawai ce ba ya roƙon duniya sai kuma kana so ka haɗa duka biyu Allah ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kai kana so a hada maka duniya da lahira shi kuma wani ya riga ya sallama duniya ce ba shi to dai ya ce ba so kai ba lalle baka so ba kai sai kana so kai kuma kowa yana zuwa gurin nan ne da bukatunsa to kuma wani yazo ce zai maka addu'a kai shi zai dinga karanta kana bi kuma abin da yake faruwa sau tari tunda addu'a da larabci ce galibi waɗanda ake karantawa abin nan suna ji wasu ba ka jin larabcin ba harfan da kalmomin da ake faɗa ba a iya faɗa daidai sai a faɗa abu sai ya faɗa aka sinta an faɗa abu wallahi mun sa jin kalmomi waɗanda suke makasin shi wanda ake faɗa bai ma sani ba ban sani ba saboda shi wanda yake faɗa ɗin da ya faɗa da sauri ko ya zo maimaitawa sai ya faɗi sai ya faɗa abinda ba shi ne mai faɗa masa ɗin ya faɗa ba to kaga irin wannan duk rashin tsayawa a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya jawo da za a tsaya a karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan guri da ya ba wa kowa dama ya rubuta abin da yake kamar yadda wannan hadisin yanzu Allah yake faɗa da kansa yake cewa fa sa'aluni fa a'taytu kulli zan ba wa kowa abin da ya roƙa bi ma na kata zalika min ma'in bi wannan ba zai sauye wani abu daga cikin abin da ke tare da ni ba illa kama yin kusul mikhyab idza udkhila al-bahr sai kwatankwacin abin da allura za ta rage idan aka shigar da iske ka ɗau allura ke kumba harmaliya ka koma ta kaɗa mota ne ku zai san kayi ba abin da ka rage daga cikin wannan kamar yadda Khadir yake gaya wa annabi Musa alaihi salam lokacin da na abu na ilimin da bai sani ba lokacin da wani tsuntsu ya zo ya dan tsatsagi ruwa a ce ilimi na da naka idan aka kwatanta shi da ilimin Ubangiji bai kai abin da tsuntsun can ya dan komai da shi kan mutum ya san irin bambance-bambance da suke tsakanin mahalicci da abin da aka halitta to shi ne ya dan bangaro kaɗan daga cikin bambance-bambance da ke tsakanin alkhaliq wal makhluq ya faɗi kamar guda hudu yake minha daga cikin babban da ke tsakanin kai ma duki da ubangijinka annar rabba ta'ala radiyun bi nafsi amma jiwa Allah madaukakin sarki mawadaci ne da zatinsa gaba da duk abin da ba shi ba mawadaci ne da zatinsa shine ma'anar al-qayyumiyya ai mun ne da shi wadatar ka sai ko mawadaci ne amma da rika da biza shi ba dai da za a yi ka zama ka wadatu gaban kowa ko da kama kana bukatar wani tare da to ubangiji shine yake da wadata wadatar da ba bukatar kowa ba bukatar kowa ويمتنع ان يكون مفتقرا الى غير وجه من الوجوه ابدا زي يوبا بنتي يا زمان بكاتوا زوا ga wani ka kowace irin ta Allah ba zai kai wani abu da zai fita daga wajen nan ba to wal muluk sadatu al adil muftajun ila ghayr haja ce sarakuna da iyayen gidan bayi wadanda suke da wadansu a karkashin su to suna bukata zuwa ga wadansu ga wasunsu bukata kuma ta tilas bukata ta larura saboda haka kaga sarki ko shugaba ko mai mulki ko wani babban mutum a iya kamun kafa da wani na kusa da shi zuwa gare shi ta hanyar aje a ce dan wani kai min kaza saboda ya san yana da bukata ga wannan din amma ubangiji ba bukata zuwa ga kowa kaga akwai bambanci ومنها ان الرب تعالى وان كان يحب الاعمال الصالحه وما الى ذلك من بمبنچه cewa shi ubai na kwarai wayarda wayafrahu bitawbati at-taibi yana kuma yarda yana amincewa yana farin ciki da tuban masu tuba fa huwa alladhi yakhluqu dhalika to ai shi da yake halitta tuba din hada shi babu abin da aka gora ta Allah in kana sallah kana azumi kana zakka kana gaskiya ka zama mutumin kirki 100% Allah shi ya baka wannan dama Allahu khalaqakum wa ma ta'malun duk abin da kake yi a duniya Allah shi ya halitta maka shi ya yassara maka yinsa inda bai yassara maka ba za ka yi ba ashe ka ga da kai da aikin naka din Allah to bai za ka goranta masa babu abin da za ka goranta masa shi duk da cewa zai farin ciki idan kai amma shi ne ya baka idan ya baka kamar mutum ya dauki kudi ya baka kuma kai dan kai sadaka ka bayar sadaka din yayi fari haka shine ya baka kudin kai sadaka da shi to haka ayyukan duk da muke yi ubangiji shi ya hore mana yin su ayyukan duk da muke yi na alkhairi ubangiji shi ya hore mana yin su sannan kuma daga cikin tausayin sa da lutsin sa ga bayan sa kuma in kai sai ya ji dadi ya fari ciki ya kuma sakanka maka akan wannan salam yahsul ma yuhibbu wa yardahu illa bi qudratihi wa mashi'atihi babu abin da ya wakana daga cikin abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi sai da kudararsa da mashi'arsa sai da Allah ya kaddara wannan abin kuma ya so wannan abin ya baka dama har kai amma ta sha'uda illa an yasha Allah Allah ce liman sha'a minkum an yastaqim wanda duk yake so zai kama hanya ba daidai ciya sai to amma ta sha'uda illa an yasha Allah cewa hada zahirun ala mazhabi ahli sunnati wal jama'a wannan magana ce wacce ke zahiri karara a bayyane take amma ga mazhabar ahli sunna wal jama'a ba mazhabar wanda su karkashi hanya ba wanda su suna ganin dan adam shi yake halittar aikin sa kamar al-qadariyya al-qadariyya suna ga dan adam shi yake tsarawa kansa aiki don abinda kai ka halitta wa kanka aikin ba maganar kudarar ubangiji a ciki ko kadarar ubangiji ba ta shiga sai sa ba ake ce musu kadariya domin sun kore kaddara daga ubangiji sun jingira wa kansu ko a tunaninsu wai idan an ce Allah shi yake halittar ayyukan da kake yi an jingira wa Allah lokacin da zai halicci ayyukan sa ko kuma kai saban to kuma ya kama ka da wannan laifin kamar an jingira masa zalunci ya zai ce shi ya halicci sabo kuma kai sabo kuma ya kama ka da sabo dan menene tsakati in aka fada ka an jingira wa Allah zalim haka ga kai a ce dan adam shi yake halittar aikin sa sallar ka take halittar sallar ka azumin ka zakka komai ka kake samarwa da kanka wannan kudura din to ahlus sunna ba su yarda da wannan aqidar ba aqidar da sai hannun riga da wannan ita ce aqidar jazariya su kuma wanda suke cewa ubangiji yana tilastawa bayan sa ne duk abin da suke yi bai ba wa dan adam wata dama sai ya duba ya zaba ba dan adam baya da wani dama na ikhtiyarin kansa zabu da dama saboda haka in ya ganshi mutumin kirki kawai haka Allah ya tirsasa shi ya zama, in ya ganshi mutumin banza Allah ne ya tirsasa shi ya zama haka. Ko kuma suna ganin idan suka yadda cewa dan adam yana da wani abu na mashi'a, yana da wani abu na ikhtiyari, na zaɓin sa, kamar sun ce Allah madaukakin sarki yana da kishiya, kuma haka sai suka zama hannun riga da waɗancan. Waɗancan sun ce kawai kowa shi yake halittawa kansa abin da yake, wannan kuma suka ce a'a, duk abin da kake Allah ne yake tirsasa maka, ba ka da wani zaɓi. In ba a yi haka ba, to ba sai Allah yana da tsakiyar ƙudura da mashi'a ba. An ce akwai abin da ɗan adam kenan zai yi ba tare da cewa Ubangiji ne ya sa shi ba. Za ka sai su siffanta ɗan adam da alwaraq fi mahabbir ri, kamar yadda ganyen bishiya zai zama in iska ta zo tana kaɗa shi dama da hagu, kudu da arewa. Wannan kaɗa wanda yake yi ai ba da san sai yake kaɗawa ba, iska ce take kaɗa shi, ta kaɗa shi nan kuma za a isa sanar ta kaɗa shi nan, to wai haka ɗan adam yake. Ubangiji ne kaɗa kana. Kuma waɗancan suka ce in muka faɗa ka mun ce Ubangiji kenan azzalimi ne in ya kama ka da laifi. Sawalin suna suka ce waɗancan kuskure ma waɗannan masu ma akan kuskure, gaskiyar tana tsakiya. Ubangiji shi yake halittar ayyuka masu kyau da marasa kyau, sannan kuma sai ya ba wa ɗan adam wani abu na dama, sai ya duba wanda ya kamata ya bi mai kyau ko mara kyau. Ubangiji yana ba wa ɗan adam wannan dama, sai liman sha'a minkum an yattaqi, kaga sai ya jingina masa mashi'a din, sai inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. As-sabil din Ubangiji shi yake nuna, shi yake samar da sabil din, kuma ɗan adam sai ya ba shi dama kuma, fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Ke saboda haka ba a ce ɗan adam shi yake halittar ayyukan ba, Allah shi yake halittar ayyukan. Shi ne imani da kaddara da ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Umar, wani uminu bai hadisin Umar dan Khattab, wani uminu bai wasu uminu bil qadari khairihi wa sharrihi ay min Allah ta'ala. Cewa a cikin ayyukan Ubangiji babu asharul mah, Allah baya halittar sharri dan ba, babu shi. Shi yasa ya zo a cikin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, washarru laysa ilayk, ba a jingina Ubangiji sharri, ba a ce Ubangiji yayi sharri, yayi abin da yake sharri. Duk abin da Ubangiji akwai hikima, sharrin nan yana zama kai a wajenka, abinda kai kake gani sharri ne, amma ba daidai ne ya zama abu Ubangiji sharri ba. Yanzu barawo idan yayi sata aka kama shi aka yanke masa hannu, wannan yake hannun shi abin sa ba alheri ba, kuma Ubangiji shi ne alherin saboda ya samu kubuta. Duk abin da Allah zai halitta na ayyuka ko cikin halittun da ya yi gaba ɗaya, akwai hikimar da ta sa yi ta ayyuka, san hikimar ta ayyuka ta jahilci hikimar. Allah ba ya halittar wani abu haka kawai dan kawai mugunta, sai kawai da ya sa za a yi biki zai sai za a yi kuna mu kaga shi nan sun addabi jama'a har ma a wasu gurare suna kakkashe mutane, kaga ai da ba a yi su ba. Haka ka bincike a inda suke don akwai wani amfani, a inda suke akwai abin da ya sa Allah ya halicce su a gurin, ta yi ka iya ganowa, ta yi kuma kasa ganowa. Inda ka tsaya kana tunani kai me amfani sauro to, me sauro yake dauke mana ga Allah ya sauro sai malaria muke yi, ba lalle ka gano ba. Amma a halittar sauro da Allah ya akwai wata hikima da ta yi, da yi wani kuma can yana taina ta bincike ya gano wasu abubuwa. Ta rana sai ka ji ana faɗa amfanin sauro a freedom, to sai sai aka ce wa sharru laysa ilayk, ba a jingina Ubangiji sharri, sai lam yakhliqu Allahu sharran ba, sai ga shi sharri tsantsa. Haka iya ga wani mutum yanzu misali za ka iya cewa zai hikimar halittar Iblis, Iblis akwai wani alkhairi tattare da Iblis tabbaya da ke babu ko a tsirarar ka wata kira suka ce babu shi kuma Ubangiji akwai hikima, ya ce aka ce Ubangiji ya yi don ya jarrabu bayan sa ya ga waye zai masa biyayya, waye zai san gari. Ga annabawa da Allah ya aiko, ga Iblis sai shi ma da kansa dauka, aka baka dama zabi daya, kaga anan ne za a samu wanda zai jarabawa da wanda zai fadi, ha ce kawai gaba daya duk duk alkhairi ne ba za ka gane amfanin sa ba sai yasa wani yake cewa yawma an arafat albashariyya yawma an arafat albashariyya iblis kana fatihat alkhair ranar da yan adam suka gane iblis suka san akwai iblis to ran nan ne aka samu budi na alkhair domin duk abin da za a jingira iblis kai tsaye ka san kai ne za ka guje masa duk abin da iblis baya so kai tsaye ka san alkhairi ne za ka nufe shi za ka nufe muka aikata shi don ka inda iblis baya san to alkhairi inda babu duhu ba za ka san muhimmancin haske ba inda babu cuta ba za ka san muhimmancin lafiya ba to har kullum wa bi jiddi haka bai da والجد يظهر حسنه الجد وبجدها تتميز الاحتيال كيشيا ابو تيكي فتو ده كان كيشيانسا سي ان حدا توتا ده لافيا سي اغاني امفانين لافيا مو با توتا سي كا دوكا wannan لافيا da kike tattare da ita ba wai ba ta da wani amfani ba ka gane kima ta ba za ka gane kima ta ne idan aka samar da kishiyarta to haka nan haske ba za ka gane kima ta ba sai idan akwai duhu to haka to shi kansa iblis ne alkhairi ka gane kimar alkhairi shi kansa haka cikin aikin ubangiji babu wanda yake da yarwa ko bai da ubangiji akwai hikima a karkashin wannan to shi da ibnu taymiya ya ce wa hadha zahirun ala madhhab ahli sunnah wal jamaa wannan magana da ya faɗa zahiri ce karara take a mazhabar ahli sunnah da jamaa alladhina yuqirruna bi anna allah huwa al mun'im ala ibadihi bil iman wanda suke tabbatarwa da cewa Allah madaukakin sarki shine yake da imta bayinsa da imani waman yurid Allah an yahdiyahu yashrah sadrahu waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan halidan ka'annama yas'adu fis sama' Allah in yana sanya shiryar da mutum sai yalwata kirjinsa kuma da musulunci yana so ya dabbar da shi kuma sai ya sanya kirjinsa ya zama a takure yace baya son ya ji alheri baya son ya ji gaskiya بخلاف القدريه سبان ودان da suke bin mazhabar ko dariqa qadariya wal makhluq qad yahsul lahu ma yuhibbu bi fi'li ghayrihi sannan mahluki zai iya samu abinda yake so ta hanyar aikin wadansa sabanin ubangiji duk abinda kai ya so shi to shi ya halicci abin ni kuma da zakai wani abu in ji dadi ba inda alaka da aikin ba aiki na bane aikin ka ne sai kai in ji dadi amma banda ubangiji duk aikin da kai yayi farin ciki to aikin sa ne dama ba aikin ka bane wa minha daga cikin bambanci da ke tsakanin khaliq al khaliq wal makhluq anna rabb ta'ala amara al ibada bima yuslihuhum wa nahahum amma yufsiduhum Allah ya umarci bayansa da abinda zai gyara abinda zai tautata su kuma ya hana su duk abinda zai zama fasadi gare su abinda zai lalata su Allah baya hana ka abu baya umarta ka da abu sai abinda yake maslaha ce gare ka in kai zai kyautata maka rayuwarka duniya da lahira ba zai hana ka wani abu sai abinda ya san cutarwa ne gare ka idan kai zai cutar da kai duniya da lahira kamar kala Qatada kamar yadda wani malami daga cikin malaman tabi'ai ana ce da shi Qatada ibnu Da'amah Sadusi mutumin Basra yake cewa inna Allah lam ya'muri al-ibada bima amarahum li hajatihi ilayhi Allah bai umarci bayi ba da duk abin da ya umarci saboda shi yana da bukatar zuwa gare su a ba dan shi bukatar sa ta sa yace kai sallah ba bukatar sa ta yace kai zakka ba bukatar sa ta yace kai hajji ba kai gaskiya kai amana ka cika alkawari ba bukatar ubangiji ki ta sa yace kai wadannan ba wala yanhahum amma nahahum anhu bi bukhlan alayhi Allah bai hana bayi ba abin da ya hana su su yi dan kawai ya mutu ruwa ba dan ruwa bane ubangiji ki ta kai sata kakkaci amana kakkayi zina ba wai rowa ba ce ta sa ubangiji ya hana ka waɗannan abubuwa bal a'a amarahum bima yanfa'uhum ya umarce su ne da abinda zai amfane su wala hum amma yadhurruhum ya kuma hana su da abinda zai cutar da su bi khilafil makhluqi sabanin mahluki wala abun halitta allazi ya'muru ghayrahu bima yahtaju ilayhi zai umarci mutum da shi abinda yake bukata kada da wannan ne sai uba ya ce wa ɗansa ka zama mutumin kirki dan ya san cewa in ya girma zai amfana da shi ko yana buƙatar wannan kirkin nashi to ubangiji ba yin wannan sannan wayan hawa amma yan hawa anu bukhlan alayhi ya hana ka abu saboda kada abin nan ce to da Allah kudin a daina tabawa an za a ci abinci ma a san cewa za a ka a iba da yawa ba da duwa dan shi zai
zai dan ragu to ubangiji ta'amulin sa da bayin sa ba haka bane wa hada aidan zahirun ala mazhab salafi wannan shi ma magana ce take karara zahiri a bisa mazhabar mazhabata wa wanda suna tabbatarwa da Allah hikima da rahama to duk abin da Allah yake karkashin sa akwai hikima sabanin ashariya wanda ba sa tabbatarwa da Allah hikima a cikin ayyukansa ba sa cewa sun ce af'alullahi laysat mu'allala ba sa cewa Allah yayi abu kaza dan hikima kaza kawai Allah yayi abu kaza dan Allah ne ba ba binciken hikima na'am akwai abin da za mu san hikimar sa akwai abin da ba za mu san hikimar sa ba dan ba mu san hikimar abu ba ma kore masa ba ma kore masa hikima a mazhabar waɗanda suke bin mazhabar ash'ari da maturidiya da waɗanda suka kaucewa hanya suna sifanta cewa ubangiji ba a ta'lilin ayyukansa da wata hikima wanda shi yasa ibnu qayyim ya rubuta littafin sa shifaul alim shifaul alim duk raddi ne akan wannan aqida din waya qulu da suna cewa inna allaha lam ya'muru al-ibada illa bi khairin yanfa'uhu lam ya'muru al-ibad illa bi khairin yanfa'uhu aha waya qulu na su'al sunna suna cewa innahu shi ubangiji lam ya'muru al-ibada bai umarci bayinsa ba illa bi khairin yanfa'uhum sai da alkhairin da yake amfani zai amfane su to duk abin da kaga Allah ya ce kai to akwai alkhairi a ciki abinda za ka yi dinnan zai amfanar da kai wa lam yanhahum illa an sharrin yadurruhum bai taba hana su wani abu sai abinda yake sharri ne zai cutar da su bai khilafil mujbira sabanin masu bin aqidar jabariya alladhina yaquluna innahu qad ya'muruhum bima yadurruhum asu cewa ai Allah zai iya umarta ka da abinda za ka cuto to wa yanhahum amma yanfa'uhum zai iya hana ka abinda kuma zaka amfana wannan aqida ba ta da kyau Allah ba zai hana ka abinda ya hana ka abu wanda kuma yasan zaka amfana ba ko ya umarce ka da abinda yasan zaka cuce wannan babu shi a cikin aikin Allah aikin Allah akwai rahama a ciki akwai hikima idan ya zama zai sa ka kai abinda zaka cuce kaga an tule rahama tare da cewa Allah madaukakin sarki kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allahu arhamu qul Allahu arhamu li ibadihi min walidati li waladiha lalle ubangiji ya fi tausayin bayansa sama da yadda uwa take tausayin danta a tunanin irin na mutum da abin da yake gani yau da gobe bai taba ganin abin da yake tsakanin abu mai kama da abin da yake tsakanin uwa da danta na tausayi ba yadda uwa take tausayin danta to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tausayin ubangiji ga bayansa yafi wannan sai wanda tausayinsa ya fi tausayin da ke tsakanin uwa da danta a ce kuma zai umarce ka da abin da yasan zaka ci annan ba zai yi wasu hadu ba da wacce magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma irin wannan aqida din dan har sukan wuce gaban kutare da guragu da makafi da masu albarat da waye suke to waɗannan kuma wace hikima ce ta sa Allah yi su kamar suna izgili da masu cewa akwai hikimomi cikin aikin Allah sai to su kuma waɗannan a gaya mana hikima da sa Allah yi su ومنها انه سبحانه هو المنعم فكرت انا بكم
ومنها انه سبحانه هو المنعم بارسال الرسل وانزال الكتب وهو المنعم بالقدره والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح وهو الهادي لعباده فلا حول ولا قوة إلا به ولهذا قال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك ومنها أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها فكيف والعبادة من نعمه أيضا ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته فلن يدخل أحد الجنة بعمله وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله لها ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله لا يناقض قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون فإن المنفي نفي ببناء المقابلة نعم بباء المقابلة والمعاوضة كما يقال بعت هذا بهذا وما أثبت نعم وما أثبت أثبت بباء السبب فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل وروي بمغفرته ومن هذا أيضا الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لو عذب أهل سماواتي وأهل عرضي لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم الحديث
yace wa minha yana daga bambance-bambancen da ke tsakanin Allah da bayinsa annahu subhanahu huwa al-mun'im bi ya bayar da ni'imar aiko da saukar da littafai da aiko da manzanni shine ya aiko da manzanni shine kuma ya saukar da littafai wannan duk yana daga cikin ni'imominsa wa huwa al-mun'im bil qudrati wal hawati wa ghairi dhalika shine kuma ya baka kudura dama sannan ya baka gabbai wadanda zaka yi amfani da su kamar gani da ji da fahimta kwakwalwa da fahimta wadanda da su ne zaka iya samun abinda zaka fahimta daga cikin wadannan da take kai ko daga cikin da'awar manzanni shi ya baka wannan wa ghairu zalika mimma yahsulu al-ilm wal 'amal as-salih mimma yahsulu bihi yahsulu al-ilm wal 'amal as-salih da sauran abubuwa irin wannan wanda ta hanyar su ne zaka samu ilimi ta hanyar su ne kuma zaka iya aiki na kwarai ma'ana shi ya saukar da littattafai shi ya aiko da manzanni sannan kuma ya baka gabbai waɗanda za ka yi amfani da su wajen ka fahimci littattafan da Allah ya aiko wajen ka fahimci manzannin da Allah ya aiko sannan ya baka kuma gabbai waɗanda su za ka iya aiki na ƙwarai wannan dai ne mai Ubangiji ce wa huwa al-hadi li ibadihi shine yake shiryar da bayinsa fala haula wala quwwata illa bihi babu wata dabara da dan adam yake da ita dan adam ba shi da wani karfi na kankin kansa sai abinda Allah madaukakin sarki ya hore masa sai abinda ya samu ta hanyar Ubangiji dan adam duk ba shi da nashi na kansa wali hadha qala an janna saboda haka yan aljanna ranar gobe kiyama idan suka shiga aljanna sukan ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha mun gode wa Ubangiji godiya ta tabbata ga Ubangiji wanda shine ya shiryar da mu har muka samu wannan aljanna wa ma kunna linahtadiya ba za ta yi mu samu wannan shiriya ba laula an hadana Allah ba dan Ubangiji ya shiryar da mu ba laqad ja'at rusul rabbina bil haqq haqiqa manzannin Ubangiji mu sun zo da gaskiya kaga da aljanna in ya shiga aljanna zai ƙara kankancewa cewa ashe ni'imar nan ba dan Allah ya so ba zai same ta ba shi ya aiko masa da manzanni da gaskiya kuma ya ba shi dama har ya fahimci gaskiyar ya yi aiki da ita yau gashi a gidan aljanna saboda haka sai ya yi godiya ga aljanna ga Ubangiji walaysa yaqdiru al-makhluqu ala shay'in min zalika kai mahaluki baka da iko ko daya akan waɗannan abubuwa baka da iko ka saukar da littafai baka da iko ka turo da manzanni baka da iko ka ba mu wani gari ko ji da zai amfani da su wajen ya fahimci ilimi baka da iko ka hore masa lafiya ko gabbai lafiyayyu da zai bautawa Allah da su duk baka da ikon wannan kaga ashe akwai babban bambanci tsakanin al-khaliq wal-makhluq wa minha yana daga cikin bambance-bambance na biyar kenan أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى نعمه من أبنجد يكي وباينسا هم فكرفهم أكدا ياسو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا ذاك في ذاك إن الدقي نعمه من أبنجد رضاك إيا دستا في سبا فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقوم العبادة بشكر قليل منها لا ذاك أندر تيوا بوتر ألا دمكي ساكا كاما سمكي أكن نعمة ديبامو تو داباب بوتر ألا ذات إيا بيان بيان to kaga me zaka yi kenan ka biya Allah ne masa ya baka ni'imar to in ka ce zaka biya shi da me da sallah azumi zakka haji gaskiya amana kira zuwa ga gaskiya hada barna wannan zaka yi ka biya shi to wannan aikin da kake yi ma shi ma ni'ima ce daga ni'imomin Ubangiji kaga ba za ta bi ba kenan
ومنها أن العبادة لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفو ومغفرته. لقد كن بمبن في مكان الخالق والمخلوق دكا باينة أبنجي بذار سبوشي بما سجزا واني ما سجزا واني وجم باير دا حكم أبنجي سبو دهك كل سنة بكاتوها زوازة أبوار أبنجي دا رحمة دو ودتن أدم ينا دا تكسيري ينا دا جزا واه أبسا هلسا دا أبنجي يمسا دا كان أدم ba zai iya biyan Allah madaukakin sarki dukkan haƙƙinsa ba, wani gurin zai wani gurin zai tuntube. Falam yadkhula ahadun aljannata bi amali, saboda haka babu wanda aikin sa ne kawai zai sa ya shiga aljanna sai dai abuwa ta ubangiji, rahama ta ubangiji. Wa ba min ahadin, saboda babu wani mutum ko wane ne illa walahu dhunubun yahtaju fiha ila maghfiratillahi laha, face yana da laifuffukan da yake buƙatar Allah ya gafarta masa, wanda ya sani da wanda bai sani ba. Babu dan adam face akwai wannan buƙatuwar ta gafarar Ubangiji. Idan ya zamana mafi tsoron Allah a duniya shine Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma a kullun yana neman gafarar Allah sau ɗari, kamar yadda ya faɗa sau ɗari kullun sai ya ce astaghfirullah sau ɗari. To ina ga wanda bai kai wato bai kai manzo sallallahu alaihi wasallam ba. Allah yake cewa wa law yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, da Allah zai kama mutane da Allah zai suka tsoruta, a ce abinda ka aikata Allah zai kama ka da laifin nan take, da kai laifi Allah ya kama mutum nan take ba tare da bashi lata ba na yayi tunani ya tuba ko yayi aikin da zai zama ya danne wancan laifi din, ko Allah ya jarabe shi da wani abin da zai zama masa kafara. Da duk babu wannan kana yin laifi Allah zai kama ka a nan take, yace ma taraka ala zahiriha min dabba, da ba za a bar wani mai lallafi a bisa doron kasa ba. Da kullum kusan daga kawai Najeriya ma da tunti dubu mu an yi ba za a kai su ba, wallahi ba za a kai ba. Fa ba sai Ubangiji ta ba karata, ta ba karata, ta ba karata, yau in kayi tuntuɓe gobe sai ka miƙe, in kayi ba daidai ba can sai kai daidai. وقوله صلى الله عليه وسلم فدرما ذو صلى الله عليه وسلم ده يتي لن يدخل احد منكم الجنه بعمله, باب وني ده daga cikinku da zai shiga aljanna dan aikin sa. Annabi ya fada wa sahabban sa wannan magana, duk irin wannan fatiha shin da kuke yi aikin nan naku ba shi ne zai zama zai zama wato ya sa kun zama wajibi ne ku samu aljanna, wato aikin nan naku ba zai zama ya sa kuna bin bashin Allah aljanna ba. Malai yace wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam, la yunatu bi qawlihi, ba ta cin karo da fadar sa, da fadar Ubangiji da yake cewa jaza'an bima kanu ya'malu, kisa sakamako ne saboda abin da suka sanke suna aikatawa. Fa innal manfiya nufiya bi ba'il muqabalati wal mu'awada, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani wanda zai shi aikin sa zai shigar da shi aljanna. Wannan ba'un din da ka gani bi amalihi, wannan ba'un ne ita ce ake kira ba'ul mu'awada, kamar ka bada kudi a baka kaya, kaga wannan kayan shi yake daidai da kudin da aka baka, kaga wannan ba'ul mu'awada ce, kuna musanye ne. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani dan adam da zai aljanna za ta zama musanye ne da aikin sa, shi kai wani aiki da yake daidai da aljanna ba za a musanya maka da aljanna, a babu wannan. Shi da abin da Annabi ya kori shi da ba'ul muqabala wal mu'awada, kama yuqalu, kamar yadda kake cewa bi'tu hadha bi hadha, na sayar da wannan da wannan, wato na bayar da wannan an bani wannan a madadin sa, a makomin sa daidai da shi. To babu wannan tsakanin aikin dan adam da aljanna, ba za su taba zama daidai ba. Wa ba usbita bi ba'is sabab, waɗannan da suke da kwafin da ba irin nawa ba su gyara. Wa ma usbita bi ba'is sabab, inda kuma aka tabbatar, to an tabbatar ne da ba'us sabab, wannan ba'un din ba'us sabab ce, jaza'an bima kanu ya'malun ay bi sababi ma kanu ya'malun, sun rike wata igiya, wannan igiyar ta sa Allah madaukakin sarki ya ba su aljanna, ba wai saboda abinda suka yi daidai yake da aljanna ba, wannan ba'us sababi ce, ba ba'ul mu'awada ba. Inda duk aka kore to ba'u din ba'ul mu'awada ce, an kore cewa babu yadda za a yi wannan ayyukan naka su zama daidai kamar musanye ne tsakanin Ubangiji da bayansa, su yi mata aiki shi kuma ya ba su aljanna kamar yadda kake a tsakaninka da ma'aikaci yayi maka aiki ka bashi kuɗi ya baka aikin da yayi kai kuma ka bashi kuɗin da kake da shi ko ka karba kai kuma ka bayar kaga wannan abin da ke tsakaninku musayye ne shi yana bukatar naka kai kana bukatar nashi to wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bazai yi aikin dan adam bazai taba yiwa ya zama musayye da aljanna ba sai dai kawai ubangiji ya dubi wannan aikin nashi ya ce to ga wani tukunci da zan maka shine gidan aljanna yace fal amalu la yuqabilu aljaza ayyukan bawa baya fuskantar sakamakon wa in kana sababan lil jaza duk da cewa sababi ne da zai sa a samu sakamakon amma ba shine a makofin a daidai da sakamakon ba wa li hada man zanna annahu qama bima yajibu alayhi saboda haka duk wanda yayi tsammanin ya gama duk abinda Allah ya wajabta mata wa annahu la yahtaju ila magfiratir rabb ta'ala kuma yayi zata cewa baya da bukatuwa zuwa ga gafarar ubangiji wa afuwi baya bukatuwa zuwa ga afuwar ubangiji fa huwa dhallun wannan batacce ne sun yace ai shi ya gama komai su yanzu kawai jira suke alkiyamar ta zo ai su sun gama shiryawa kai wannan batacce ne wannan batacce ne ko wanda yace ku je ku yi ta addu'a mu ai mun gama ba mu bukatar koyo mun gama ke yanzu ai addu'a sai dai ku abu kaga wannan suna nan a cikin mu a cikin mu kuma da wannan harshen da nake magana da shi suke magana da wannan hausar da nake magana shi suke magana a ce Allah kai mana kaza Allah kai sai kawai daga hannu ce ai hakan ba zai yi hakan ba zai yi bai da zabi kawai haka zai yi to kuma sai kaga ana jinjina wai karaba ce da shi to duk wanda ya zaci cewa shi ya gama duk abinda Allah ya dora masa kawai shi ya gama kuma baya bukatar wata gafara ta ubangiji shi yana ga me yayi to baya bukatar wata gafara ko wata afuwa fa huwa dhallun wannan batacce ne kama tabbata fi sahihi kamar yadda ya tabbata cikin bukhari ya tabbata cikin bukhari annabi da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala yace lan yadkhula ahadun aljannata bi amalihi babu wani wanda zai shiga aljanna da aikinsa قالوا sahabbai suka dube manzo Allah suka ce wala anta ya rasulullah har kai ma ya ma'aikin Allah sun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ibada ya fi kowa bautawa Allah shine zai tsaya wajen sallah har kafafun suna tsatsagewa saboda tsayuwar sallah suka ce har kai ya rasulullah zalla ce wala ana har ni din ma illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl sai dai ubangiji lullube ni da rahmatar da falalarsa saboda ni ibobin Allah kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗi ibobin Allah ba sa kirguwa ibadar da kake yi ita ma ni'ima ce daga ubangiji to me za ka iya gode masa ka iya biyansa babu shi wa ruwiya an ruwaito bi magfiratihi kamar yadda yake cikin musnad Imam Ahmad sai dai ubangiji ya lullube ni da gafararsa ومن هذا ايضا الحديث الذي في السنن وانما daga cikin wannan akwai har ila yau hadisin da yake cikin sunan abi daud da wannan hadisi ne sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzu sallallahu alaihi wasallam yace inna allah law azaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la azabahum wa huwa ghayru zalimin lahum da allah zai azabta wanda suke cikin sammai sammansa ya azabta waɗanda suke nan duniya doran ƙasa to da azabar da zai musu ne ba yana azzalimi ba sai Allah kawai ya halaka na sama da na ƙasa gaba ɗaya ba za a ce ya zalunci ba don me ya zalunci ko ka ce wadu shay fi ghayri mawdu'ihi ko tasarruful ghayri fi تصرف الغير في ملك غيره التصرف في ملك غيره ko dai ka sa abu ba mahallinsa ba ko ka taba kayan da ba naka ba to shine zalunci ne ka taba abin da ba naka ba akwai wani abu da ba na Allah ba babu shi ko kai abu ba mahall ba a mahallinsa ba to shi yake ga mana cewa da zai kama mu da abin da muke tsoro ta da laifi da ba wanda zai bari a doron kasa saboda inda a ce Ubangiji zai kama mu sai ce ni'imomin da nayi muku kun kasa gode min akan su saboda ka in ya halaka ka saboda wannan cito mai amfanin ka nayi ka dan ka gode min ka kasa a garin gama da kai ba ka wani kaga da zai yi haka ba zalunci ba don zalunci kai abin da bai ba mahallin sa ba ko ka taba kayan da ba naka ba to babu wani kayan da ba na Ubangiji ba duk abin da yake sama da ƙasa na Ubangiji saboda ka babu maganar zalunci a ciki shi yasa manzo Allah ce da zai halaka mutanen da ke halittun da suke sammai ya halaka duk halittun da suke ƙasa to in ya haka bai zalunci ba in ya haka bai zalunci ba wa huwa ghayru zalimin lahum wa law rahimahum da Allah zai ce ya yayi rahama ga duk waɗanda suke sammai da waɗanda suke ƙasa lakanat rahmatuhu lahum khayran min amali to da rahmat da zai musu tafi alkhairi sama da ayyukan ma'ana ayyukan da za su yi ba za su isa a ba su wannan rahmar ba ba su kai a ba su wannan rahmar ba haka duk abinda za ka yi Ubangiji ne yake baka a duk abinda za ka yi abinda za ka samu daga Ubangiji bai kai abinda ka yi ba abinda Ubangiji zai baka ya fi karfin ayyukan da kai yi Allah madaukakin sarki ya lullube mu da rahmarsa ya gafarta mana laifukan mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi kuma menene ingancin sa Allahumma inni a'udhu bika min al-du'i fa innahu bi'sa al-dhaji' wa a'udhu bika min al-khiyanati fa innaha bi'sa al-bitana akhrajahu an-nasa'i wa abu daud hadisi ne sahihi manzo Allah yana cewa ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga yunwa domin yunwa take wato tirga abinda a durga abokin kwana abokin kwanciya a ce ka kwana da yunwa babu abinci a cikin ka wannan abu yayi muni sai annabi yake cewa tir da abokin kwanciya kwana ba ci haka nan yana neman tsari daga ha'inci ce fa inna habisal bitana ha'inci shine mafi munin abinda yake zama kamar na jikin mutum sai a wani kamar yadda wani yake iya zama abokin ka kuna tare da shi idan ha'inci kai kike tare da shi ka kulla ka wance da ha'inci duk inda aka ganka an ga ha'ini an ga maha'inci an aka ce maka maha'inci da kai da ha'inci kun zama abu daya wannan yayi muni sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari daga waɗannan abubuwa biyu ce menene ta wace hanya ce sahabbai suke iya bambance hadisul kursi da alqur'ani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta musu alqur'ani suna bambancewa don lafazin alqur'ani ya sha bamban da lafazin hadisi lafazin alqur'ani ya sha bamban da lafazin hadisi kuma shi kansa manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama zai zama akwai karatun da yake musu na alqur'ani daban duk da ba a rawaito an gaya mana ga irin yanayin ba amma yawanci hadisul kursi za a ce fi ma yarwihi an rabbihi abinda yake rawaitowa daga ubangiji saboda haka suna bambancewa tun daga ma usulubin salon zubin haruffan alqur'ani da kalmominsa ba ɗaya yake da salon zubin hadisi ba wanda duk yake jin larabci kai ko ma wanda ba ya jin larabci da an karanta hadisul kursi zai gane cewa ba alqur'ani ba ne ko ba ka jin larabci ka ji ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum haraman fala tazalimu ya ibadi za ka ji zubin sa ba irin zubin alqur'ani ba bare sahabbai da suka fi kowa sanin larabci din da fasahar da take ciki wannan kuma yana cewa mai ma'anar abinda albajirai idan an ba su sadaka suke ta Allah kai gaban annabi to duk irin dai kalmomi ne haka da wasu suna ganin kamar shi annabi din ya sani ne zaka samu ladan in bai sani ba zaka samu ba to in Allah ya sani ai shikenan daban ana yi ne dan Allah su ba suna cewa a ba su ne dan Allah magana cewa sai in kai sadaka sai an kai ta gaban annabi wannan bai da wani asali sannan wannan kuma yake cewa menene hukuncin uban da ya kashe ɗansa ko ƴarsa malamai sun yi sabani tsakanin wajen wanda ya kashe ɗansa da ya haifa a jumhurin malamai suna cewa akwai kisasi matukar dai kisan ganganci ne kamar yadda ake kisasi akan dukkan wani kisan ganganci idan mutum ya kashe rai da gangan to hukuncin sa kisa ne sai dai idan su waliyai sun sauran waliyai suka ce sun yafe dangi suka hadu suka ce sun yafe to shikenan duk wanda suke da gado gurin wanda aka kashe din su ne za su suke da haƙƙin su yafe
don suka yafe shi kenan ba su yafe ba a fadar mafi yawancin malamai suna cewa akwai kisasi a malikiya suna cewa babu kisasi tsakanin da da uba sai dai idan ya kashe shi yayi latan wato kamar ya danne shi ya dauko wuka yayi masa yankan rago to duk wanda zai yi wa ɗansa irin wannan to za a yi masa kisasi amma idan ba irin wannan kisan yayi masa ba to yana dukansa ko ya makure shi ya shake shi bai zaci cewa abin wakila zai kai kisa ba har ya kai ya mutu amma zai dauke shi ya danne shi ya dauko wuka ya gigara a wuyansa har ya tsinke masa kai suka ce wannan sanan za a abin nan ko ya dauko bindiga ya zo harbinsa a kafa ya same shi a ciki a ka'idar abin nan in wani ne da ban wannan kisa ne kisansa za a yi saboda ya dauke shi ya nufe shi da makamin da yana kisa adatan amma ga malikiya idan misali ya kai harbin sa ne kila ya cewa ya so ya harbe shi a kafa ne ko a kafada ya kuskure ya same shi a kirji ko a ka to sai su irin wannan ba kisasi suna cewa da uba shine yayi sababin zuwan ta duniya bai kamata kuma dan yayi sababin barin duba sun ganta ba saboda kan an dauki ra'ayin jumhurin malamai akwai kisasi in kuma an dauki ra'ayin malikiya sai a dubo irin yanayin da yayi kisan kan idan kisan kai ne wanda yayi shi gilatan ya dauko wuka ya farta cikinsa to wannan daman yayi ne kawai a kan zai kashe shi ne kawai babu maganar a ce za a bashi ya ci gaba da rayuwa dan watakila ma bayan wannan zai ma wani daga cikin ƴaƴan nasa to irin wannan sai su ce a ka'iya yin kisasi amma ba haka ba to babu kisasi wallahu alam na'am da abinda aka yanka dan tsubo bai halatta a ci ba in ka sani dan wannan aka yanka bai halatta ba wanda bai sani ba nan ba komai a kansa wanda bai sani ba mutum ne ya zo ya ana raba nama yadda ake halin tsakanika ya tsinin kan gauce ana raban nama to amma idan ka san kitsan nama din nan daga ina ya fito kaga bai kamata karba ba bai halatta ba magana mafi inganci kisan ganganci ba ya da kafara kisan kuskure shi ake kafara ba kisan ganganci ba mutane ba su fahimci me kafara ba kafara abinda take nufi kayi wani abin da za a kankare maka wannan laifin ba za ka tsaya gaba ga Ubangiji ba ana tuhumarka da wannan laifin shi ake nufi kafara wani abin nan taimakonka ne aka yi duk abin da kake yi kafara taimakonka aka yi amma abin da kake ba kafara kana cikin garari fa an fahimta wasu ba ta fahimta wasu gari suke ya za a ce wanda ya kisan ganganci ba zai kafara ba wanda ya kuskure ya kafara ita kafara ka yi abin da gaba ɗaya wannan laifin an share shi kuma babu maganar kuma a tsaye da kai gaban mu amma duk abin da ba a ce kafara ba kana karkashin mashi'a ne kana karkashin mashi'a a ce da kai kai ta istighfari kana tuba to amma karbar tuban ka wannan yana wajen Ubangiji in ya ga dama karba in ya ga dama kuma a tsaye kara na gobe kiyama sai kai bayani to shi yasa kuskure abin nan kisan ganganci ba ya da kafara ba faɗi kafara a kisan ganganci kisan kuskure a gaba da kafara na'am shiwaye shi ne biya diya ko kala so shi ma ya azumi diya zai biya ba magana ce kafara sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi
wata rana kawai ta ta kawai ta dawo sai ta same ta sai ta samu yan sanda a kofar domin wani apartment ne na gida can saman benis ta samu karkashin wannan babban gida da yan sanda nan ana ta kai kawo karshe sai aka ce mata ai wata mata ce wacce ta zo daga Masar ta tuntumo kanta ta faɗo ashe ita wannan mata ce ta shahara a fina-finan Misrawa in ban manta ba ina jin ita ce Fatin Hamama ana ce da ita Fatin Hamama ban sani ba sunanta ne na gaskiya ko kuwa nickname ne wanda suke amfani da shi don ɓoye sunansu na hakika dan kada su shafa wa kabilar su ko zurriyar su ko family din su abun kunya dan suna yin wannan da dama daga cikin irin waɗanda suke lalacewa su san gari wasu suna da madakuwa cewa hanyar da suke bi ba hanya ce ta arziki ba to sukan yi kokarin in sun shiga irin wannan hanyar su canza suna saboda kada abin ya bi zuriyarsu ya bi dukkan wani wanda yake da nasaba da su yanzu lokacin da yar Khalil al-Fasari Faiza ta shiga harkar fina-finai ubanta babban makarantar alqur'ani da duk duniya ake jinsa ake sha'awar in ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a dora masa kujera yayi karatu mutane su ta kuka a wannan lokaci ita kuma yarta tana kan gidan sinima ana daukan hotunan ta tsirara akwai can da ya zo karatu aka tambaye shi game da shi to kai ga babban makarantar alqur'ani amma kuma yarta yar iska sai fashe da kuka sai da ita kuma da wayo aka fito da ita daga gidansu domin farko ba haka take ba ta samu tarbiya kamar yadda yake shi ya ba yarsa tarbiya da duk yadda duk ya kamata ya ba wa uba ya ba wa yarsa to amma abin da ya faru tana nan masu gidajen rediyo ɗan jarida suka zo suka same ta cewa kin ga ubanki yana ba da gudunmawa da daddadan miryarsa game da karatun alqur'ani ke kuma kina da wani a gida wacce gudunmawa za ki bayar ya kamata ki yi tunanin gudunmawa da ya kamata ki bayar to in ba ki da wannan mumuna da tunani kin ga akwai irin ƴan waƙoƙi na musulunci da ake akwai ƴan waƙoƙi na musulunci da asusuba kafin mutane su fita aiki a gidajen kafofin watsa labarai mukan dan sanya wasu waƙoƙi na yabon manzon Allah ya kamata ki dinga rera mana su muna tawa saboda haka sai ta ga ai kamar wani abu ne mai kyau tunda yabon manzon Allah zai ta rera ba za ta rera musu sai aka ta fara rera yabon manzon Allah ana tawa dan kuma wata rana wasu ka zo suka ce to amma ai wata Allah ya baki murya irin wannan bai kamata ki zauna iya wannan zaki ba kawai akwai ɗan abubuwa da ya kamata ki yi ke ma za ki taimaki rayuwarki domin wannan murya da ke da ita mai daɗi ai jari ce amma ki zauna haka kawai ba ki morewa irin ƴan gidajen dukunkuna haka ƴar wata waƙa da za a amarya da ango ya kamata ki zo ki yi kin ga dai na ƴar ba komai to da haka sai aka fito da ita da gidansu kuma to ana nan sai gashi har ta zama wata shahararriyar ƴar fina-finai a Makka ta canza sunanta daga Faiza Mahmud Khalil al-Fasari ta koma Yasmin al-Khayyam Yasmin al-Khayyam al-Khayyam wani mawaki ne na Farisawa mutanen Iran suna da wani mawaki da suke ji da shi kamar yadda Hausa suke ji da Shata kuma tana ji da al-Khayyam to shi kuma al-Khayyam galibi waƙoƙinsa yana yi ma wata yarinya ce da shi ya kirkire ta a kwakwalwarsa ba wai yarinya ce da gaske ba ya sa mata suna Yasmin to sai ake cewa Yasminul Khayyam wato Yasmin ta shi wannan mawaƙin Khayyam da ita da ta tashi gaba ɗaya sai ta ɗau sunan Yasmin din da Khayyam sai ya zama nata ta maimakon a kira ta da sunan ubanta da sunanta na gaskiya tana ga wannan zai jawo wa ubanta abin kunya sai ake kiranta da Yasminul Khayyam amma da gaba an ce ta tuba ta yi nadama ta koma da Allah to irin waɗannan aƙidu ko irin waɗannan kiraye-kiraye na ƴancin mata waɗanda a can baya kamar yadda muke gaya muku yanzu an yi ta ƙoƙarin dafa su a ƙasashen Laraba wanda suka yi tasiri har zuwa yanzu din nan sun yi tasiri ta wani ɓangaren kuma ba su yi tasiri ba tasirin da suka yi kasancewar sun samu daurin sun samu goyon bayan gwamnati tun daga kan gwamnatin mulkin mallaka ta turawan Ingila har zuwa lokacin da suka samu ƴancin kai ya zama da su waɗannan su Sa'ad Zaghlul su suke jagoranci suka ɗaure abin gindi har ya kasance a Masar an shiga yatsar macen da za ta sa hijabi ce za ta je makaranta ta lullube hijabin kuma wani abu ne lullube kai kamar dan kwali kawai ta daura dan kwali ta fita shine hijabin da ake rigima a kansa ba wai hijabi irin naku wanda yake daga sama har ƙasa ba a hijabin da fa ake rikici a kansa ake cewa sai an cire dan kwali ne, abinda muke cewa dan kwali sai ya kama ta shiga jami'a da dan kwali a ce wannan shiga ce ta addini bai kamata a yi ta nan ba, ba ka dole ki cire matar akai ta kokarin wannan wanda suna kokarin su fato mace yancin ta ta abinda take so, tunda magana yanci ake yi wata yancin ta ce kuka ce ta tafi tsarara, to ita kuma wannan tana ga yancin ta ce ta rufe sirrin jikinta, to amma ita wannan mai tsawa ta sirrin jikinta ita an hana ta yancin ta, kuma ana ganin wai kwato mata yanci ake yi, kun ga inda abin yake zama a maida sama ta dawo kasa, ana ji ana gani ya kasance kasashen musulmi sun karɓi abin gadan-gadan kuma ana kokarin sai an farnanta shi akan musulmi a Masar a kamar na faɗa a lokacin mulkin su Jamal Abdul Nasir da lokacin su mulkin su Anwar Sadat har zuwa yanzu abinda ake tafa fuska kenan a taki tun lokacin su Kamal Atatürk har lokacin ƙarshe-ƙarshen gwamnatin da ta kafin su Tayyip Erdogan gwamnatin malakatar sunan prime minister wancan na ba to har zuwa wannan lokacin da aka yi zaɓe wata mata ɗaya taki ta ci zaɓe a matsayin ɗan majalisa ta ci zaɓe wasan ku za su tuna lokacin bayan ta ci zaɓe kun ga matar da har ta fito aka yi gwagwarmaya da ita ta ci zaɓe ta shiga majalisa ai tana dan kurkusa da su kuma su wannan da'awa a ta dan kurkusa da su tunda Allah ta fito a fata ta da ita a harkar siyasa, to wata rana an zo zaman majalisa ta zo da tankwalinta tankwali ba rinzi ba ta kace to ai sunan kasar ana mulki ne na bayiwan Allah secularism ake yi ma'ana mulkin babu ruwan Allah ya za ta zo da dan kwali bayan wannan wani symbol ne wata alama ce da take nuna cewa akwai matan nan tana ji da aqidar musulunci dan menene za ta yi amfani da dan kwali a lokacin yan majalisa sun kai 150 da shugaban majalisan aka tashi ana dukan tebur kan cewa sai ta fita domin ba za ta zauna karkashin inuwar wannan majalisa ba wacce aka kafa ta akan mulkin babu ruwan Allah bayan sun kore ta suka ce to ba sai an yi mata hukuma don haka suka shigar da ita kotu wannan fa duk saboda dan kwalinta ne suka shigar da ita kotu suka ce a yi binciken kwata ba ma yan taki ba ce yan Amerika ce ya ake ta zama a Amerika saboda tana ɗauke da yar ƙasa guda biyu nationality guda biyu ba za ta zama yar taki kuma ta zama yar Amerika su ba su yarda da double loyalty ba bas yadda tana san Amerika ba tana san taki sai dai ta so daya tare da cewa shi prime minister da shi da wasu kusoshinsa duk suna da yan kasa guda biyu amma ita yanzu saboda dan kwalinta ya kamata a kore ta daga kasar taki ba wai kawai daga majalisa ba saboda ita yar Amerika ce to kuma haka aka yi duniya babu wanda yake kanzin aka kore ta daga kasar bayan an kwace mukamin da ta samu ta hanyar zaɓe abinda su kuma suke kira a kansa wato demokuraɗiyya ɗin aka kore ta koma Amerika a dalilin ɗan kwalinta da ɗaɗɗaɗa ta ɗaura in kun ganta kwanakin bayan ta rikici da su a kan ƴan mata da za su shiga makaranta da ɗan kwali sun ce ba su yarda ba sai sun cire ɗan kwali saboda jami'o'i institute ne na hukuma da kamata su shiga da wani abu wanda yake nuna addini ba to haka nan kasashen larabawa irin su Tunis lokacin burgiba da kashi Allah ya tozarta shi tun bai mutu ba yau da kanta aka yi mata mu'amala a matsayin mahaukaci burgiba ya kai matsayin da yace a hana a rage yawan sallah ta yi yawa saboda ma'aikata suna fita ana sallah daga kamfanoni abubuwan da ake sana'antawa a kamfanonin za su zama kaɗan duk bayan dan lokaci kadan sai su salla to a rage yawan abin nan adadin entity sun salla din a azumi kuma a dinga ko da azumi rabin rana ko a daina burge rayuwar wannan to a lokacin sa shi ma yayi yaki da hijabi yaki ba na wata ba duk a ma'aikata ko a jami'o'i idan aka ce akwai wata mai hijabi to ba mutum ta cire hijabi ta ci gaba da karatu ba ake a batun a kore ta ake kuma abu in yayi nisa za a kawo iyayenta za a daure in abu yayi nisa burge ba zai kashe an yi wannan a Albania lokacin wani Ahmad Zago shi ma ya ci mutuncin hijabi a lokacin an yi wannan a Yugoslavia to haka za ka samu kasashen larabawa nan da wuya ka samu kasa in ka cire kasashen gulf irin su saudiya da kuwait da kasar da bahrain da oman waɗannan kasashe dai waɗanda ake kira kasashen gulf su ne hijabi ya zama al'ada wacce ta ga dama ta cire wani a kasashe banda saudiya kenan wacce ta ga dama ta sa ba a hana kowacce mai sawa ta sa ba mai cirewa ta cire kamar a kuwait kuma shi ga yawan mata suna tafiya da mini skirt kansu ba dan kwali wasu kuma suna tafiya cikin hijabi sun rufe fuska sun sa safa sun yi waye sun yi waye saboda haka kowace tana da dama ta abinda take so a kasar Saudiya a da yake kasa ce wacce ta kunshi al-haramai Makka da Madina mutarar ba ta samu saukin kafuwa ba ba haka mace ko da ba ta yadda ba ko da ba ta so za ta shiga ta hijabi yadda ta ga ana yi a ƙasar domin za ta iya tafiya ba hijabin ba ko da ba ta so waɗanda ba ta so su kan bari sai sun fita daga ƙasar sai su cire ya zama al'ada ce da mutum idan bai aiki da ita ba zai gamu da tsangwama kuma sannan akwai ɗan al'amur bil ma'ruf waɗanda muke cewa ɗan hisba wanda idan suka gama ci a cikin wata shiga da bai kamata ba za su kama ta su kirawo mahaifinta a kuma yi kokarin hana ta wannan abin in ta kama ma a yi mata horo to wannan ta sa a shekarun baya ba a tunanin wani abu zai faru lokacin daga 11 September zuwa yanzu abubuwa suka fara samun canji da gaggawa duba da yadda kasar Amerika take za ta yi yaki da ta'addanci abinda take nufi a gurinmu za ta yi yaki da musulunci ko kuma kasa duniya layi gida biyu tun daga lokacin da aka yi wannan abu bush da ya bayyana sa abin da ya ce an kasu gida biyu duk wanda baya tare da mu to abokin faɗan mu ne ko ka zama tare da mu ko kana faɗa da mu wannan ta kasashen musulmi da sauran kasashe masu ƙananan ƙarfi ana ga cewa Amerika ita ta kowa ƙarfin makami ta kowa ƙarfin tattalin arziki faɗa da ita ba nasara ba ce wannan ta sa suka yi ta ƙoƙarin su yarda da ita su gantar da ita da haka ita kuma ta ci gaba da ba su wasu dokoki su yi gyara a kaza su yi gyara a kaza su yi gyara a kaza to daga wannan lokacin zuwa yanzu su kan Saudiya din sun shiga cikin wani hali na rikici da su waɗannan waɗanda suka samu ƙarfin fitowa su yi magana wanda ba su da shi